أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوائنا مسلمي منكسن شيء أو انشان سادوا منازن شيء أكن شرطان tufafin mai sallah. Mun kai sharati na shida da yake ce muna bi halatta wani sash daga dabba wanne yake cinsa haramun ne ya zamana yana tare da masallaci ba. Yani bi ma'ana mutum kada ka zo sallah gashin kare yana tare da kai, ko gashin alade yana tare da kai, ko da wannan abin da yake yana tare da masallaci ba tufafi bane, ba rigan sawa bane. Akan haka, ko da ya zamana abin da yake tare da masallaci na daga sashi na jikin dabba wanne yake cinsa haramun ne, ko da me balati ne na agogo, yani agogon mutum balatinsa da me da fatan kare akai ko alade, bai kamata bai halatta yayi sallah da wannan abin ba. Ko me ko balati ne, bai kamata yayi sallah da shi ba. Idan yayi sallah da shi kuwa sallansa bai inganta ba, sallansa ya bata. Akan sharati na bakwai, riga ko tufafin masallaci da aka yi sa daga fata ko gashi na dabba da yake ya mutu, amma wannan dabba halali ne, kamar masalan rago, sallah da wannan ya inganta. Mai yasa kuwa abin tambaya? Saboda wannan sashi na daga jikin dabba ba abu ne da yake mai yana zama najasa ba, kuma na biyu ba sashi ne na wannan dabba da yake mai yana da rai ba, na uku wannan dabba ba cinsa ba haramun bane. Idan wannan sharuta guda uku suka hadu a cikin wannan sharati na bakwai, ko wannan bayani guda uku suka hadu a cikin wannan sharati na bakwai, to mutum zai yi sallah da shi ba laifi. Idan kuwa ya zamana sashi daga tufafin mai sallah, ko da wani sashi ne kankani, ya zamana akwai bangare na cikin dabba wanne yake yana da rai, wannan bangaren kuma bangare ne mai da yake akwai rai ciki, to idan yayi sallah da wannan bangare, sallansa bai inganta ba, sallansa ya bata. Sharati na tara, abin da yake yana da rai, idan ya mutu, ko da wannan dabba da yake yana da rai, idan ya mutu, ko da dabban da yake cinsa halali ne, wannan abin ko da yake ba tufafi ba ne, wannan bagire da mutum mai zai sallah da shi ko ba tufafi ba ne, abin da yake ihtiyati na wajibi mutum mai guji wannan lamarin, yani kada yayi sallah da bangare na cikin dabba da yake cinsa halali ne, amma wannan bagire cikin dabban ko bangare cikin dabban bangare ne da yake mai yana da rai, kuma wannan dabba ana ci amma mai ya mutu, kamar yadda muke cewa mushe ne, to mutum ya guji wannan a cikin sallah. Bayan haka, masallaci da zai yi salla da tufafi da yake bai sani ba wannan tufafi fatan da ke jikinsa na wannan tufansa da yake daga fata aka yi masala dabban halali ne ko ba halali ba ne yani naman wannan dabba da yake mai ai wannan an doki fatansa ai wannan tufafi da shi halali ne ko ba halali ba ne in dai matukan bai sani ba to bai ba laifi ko da wannan tufan da ya sai daga kasan musulmai ne ko ba kasan musulmai ne in dai bai sakankance cewa halali ne ko ba halali ba ne a tsakankanin wannan ababe hali guda biyu to ba laifi bayan haka kamar yadda yake wajibi tufan ko tufafin mai sallah ya zama na mai sarkakakken tufa ne haka kuma jikin mai sallah ya kamata mutum da za ka yi sallah jikinka ya zama mai sarkakakken jiki ne kada ka zo ka yi sallah akwai jini jikinka ko akwai wani najasa a jikinka akan haka za mu yi bayani a wayansu za mu kawo wayansu halaye guda uku wannan halaye da yake sun danganci jikin masallaci idan ya zamana jikin masallaci ko tufafin masallaci in ya zamana wayannan tufan ko jikin masallaci akwai najasa a ciki to a cikin wannan halaye guda uku da za mu zakara za mu ambata sallansa bai inganta ba shine na farko mutum ya yi sallah da gangan da jiki ko tufan da yake mai akwai najasa a ciki to sallansa ya bata na biyu mutum ya yi ganganci a wurin koyon hukunce-hukuncen lamarin sallah ko abin da ya danganci tufafin mai sallah da jikin mai sallah da ganganci ya yi ga malam kusa da gidansu ya yi tambaya ga malam na ba da karatu kofan gidansu bai shiga bai tambaya to in ya yi sallah da wannan hali to sallansa bai inganta ba dole ya sake sallansa huska na uku ko hali na uku shine idan mutum bai sani ba cewa tufansa akwai najasa a ciki ko jikinsa akwai najasa a ciki ko kuwa a'a ya sani cewa akwai najasa a cikin wannan tufafin nasa ko jikinsa akwai najasa amma lokacin da zai yi sallah sai ya manta cewa cikin tufafinsa akwai najasa sai ya yi sallah to sallansa bai inganta ba idan a wannan hali guda uku da muka ambata idan mutum daya ya abku to sallan mutum bai inganta ba sallansa ya bata dole ya sake sallah haka kuma za mu kawo wasu halayya guda hudu idan mutum ya samu kansa a cikin wannan halai daya cikin wannan halayya guda hudu ko da yake akwai najasa to sallansa ya inganta na farko mutum bai sani ba jikinsa ko tufafinsa akwai najasa bayan ya yi sallah sai fahimci cewa ashe ya yi sallah da najasa to a wannan hali sallansa ya inganta na biyu jiki ko tufafin mai sallah da yake akwai wani alama na kurji ko ire-iren wayannan in ya zamana wanke wannan jini da ke jikin masallaci ko cikin tufafinsa ko sauya wannan tufafi wani lokacin mutum yana da tufa da zai yi sauya shi abu ne da yake mawuyaci misalan ko da ya sake wani tufan ma wannan tufan kuma mai jini zai samu wannan tufa abu ne da yake mawuyaci kuma wanke wurin kuma abu ne da yake mawuyaci idan ya yi sallah a cikin najasa yani cikin jini a wannan hali ba laifi haka kuma idan mutum ya yi sallah alhali a jikinsa ko cikin tufafinsa akwai jini amma wannan jinin mikdarin dirhami ne shine in zamu kusanto da shi yanda gane shi zai sauki saboda yanzu mutane ba san menene dirhami ba shine kaman millimeter 23 yani girman sa millimeter 23 to wannan idan jini da wannan mikdari ya zama na mai yana kan jikin mutum ko tufan mutum in yayi sallah da shi sawa'an ya sani ko bai sani ba ba laifi hali na hudu shine mutum ya zama na bayan da za a yi yani bai da wani tufan da zai tufafin da zai yi sallah da shi sai wannan tufafin da ke jikinsa idan yayi sallah da shi a wannan hali ba laifi sallansa ya inganta akan haka wannan halayya guda hudu da muka ambata a yanzu idan mutum yayi sallah da najasa da wannan halayya guda hudu sallansa ya inganta sallansa bai bata ba bayan haka akwai wasu mas'aloli da zamu ambata su yaso la Allah zamu hada wannan babi abin da ya danganci tufafin mai sallah shine na farko idan tufafin mai sallah yani tufafi ne da yake masasse ko misalan abu ne da yake bai isuwa a mai suturtan mutum shine kaman me kaman safa ko hankiti da mutum yake sawa a jihunsa idan wayannan ababen suka zama najasa yani koda suna jikin mutum a mazhabin ahlul bait yayi sallah da su sallansa bai bata ba saboda wannan abin ba abu ne da mutum me yake me ya suturta kansa da shi ba mutum ba kai ka sa safa baka sa komai jikinka ba kace ka suturta kanka haka kuma wannan abin da yake mai bai isan ma suturan mutum koda ya zama na mai na dabba ne wanne yake naman sa haramun ne yani ba laifi amma kaman da muka yi bayani abu ne da yake ihtiyati mutum ka guji wannan lamari mas'ala na biyu mutum ka sa a baya ko tufafi fari kuma wanne yake mai sarki ka sa tulare mai kanshi ka sa zobe na aqiq yamani a lokacin sallah abu ne da yake mustahabbi kwarai 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 haka makruhi ne mutum ka sa bakin tufafi a lokacin sallah ko ka sa tufafin da yake akwai abin ga suran dabbobi ko wani sura sura haka ko suran mutum kai abu ne da yake makruhi ne ko lokacin sallah ya zama na batisin da kake sallah da shi duka yana bude abu ne da yake makruhi a cikin sallah abin da zamu yi zance a ƙarshen wannan babi shine jikin masallaci da tufafinsa an so a cikin dukkan halolin da yake na sallah sharati ne ya zama na sarkakkake ne sai dai me a cikin sallan gawa kamar yadda muka yi bayani ya wuce ba sharati bane mutum ya zama na tufafin da yasa sarkakkaken tufafi ne insha Allah a sabon saduwa zamu yi zance a cikin abin da yake wajibi ne mutum ya kula da su gabanin yayi sallah a cikin su shine alqibla ya zamu yi musan alqibla menene lamurra da suka danganci lamarin alqibla wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu